To jama'a assalamu alaikum, sai ai mana afuwa ga abin da ya faru. Mun wuce wato an kada kararrawar nace kararrawar gaggawa, saboda haka dole ne kowa ya bar ginin da muke ciki. To muna afuwa ga wannan abu. Yanzu shirin yau da gobe zai da muku, mu shiga ba da shirin mu.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron assalamu alaikum. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim. Haka yake Hadiza. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i. A yau ma 22 ga watan Maris din shekarar 2019, shirin namu zai tattauna ne akan gano hazaka, hikima da basirar yara tun suna kanana. Haka
yake Daula, kin san a ranar Talata nan da ta wuce wani yaro mai shekara 8 dan asalin Nigeria wanda kuma ke gudun hijira tare da iyayensa a birnin New York ya lashe gasar wasan dara ta zamani ko kuma chess a turance. Don haka ne yau zamu gayyato abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu domin ta yi mana sharhi akan yadda ya kamata iyaye su rika karfafa wa ƴaƴansu wajen baiwar da Allah ya ba su.
Haka yake, amma kafin nan bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce kun san yadda ya kamata ku karfafa wa ƴaƴanku ƙwarin gwiwa akan baiwar da Allah ya ba su, ga kuma yadda kuka ansa mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Dora Gaga dan Fulanin Warji, inda ya ce salam yau da gobe. Hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen karfafa ƴaƴansu gwiwa dan ganin sun yi fice a baiwar da Allah ya ba su ita ce iyaye su dage da addu'ar akan ƴaƴansu. To ku huta lafiya.
To mun gode. Sai Jibrin Umar Rabasa, inda yake cewa eh to mun sani kuma muna iya bakin kokarin mu.
Ga kuma sakon Rilwanu Ibrahim London, shi kuma ya ce ina kira ga iyaye musamman waɗanda Allah ya ba su ƴaƴa hikima da fasaha cewa su dauki irin waɗannan yara da muhimmanci kuma su ba su cikakken kulawa da ta dace, domin wani yana neman arzikin haihuwa kuma bai samu ba.
To sai Shehu Adamu Rajau, inda yake cewa a rayuwa kowa na da irin baiwar da Allah ya yi masa, saboda haka ya kamata iyaye su dinga karfafa wa ƴaƴansu gwiwa a duk lokacin da suka ga suna yin wani abu na hikima ko fasaha baiwa su dauke shi da kada su dauke shi da shirme.
Ga kuma sakon Ibrahim Salisu dan Kaduna, shi kuma ya ce yau da gobe hakika karfafa ƴaƴa gwiwa akan baiwar da Allah ya ba su yana sa yara su zama wani abu. Kamar ni alal misali, a lokacin ina karamin yaro na fara gyaran rediyo da kuma keke.
To sai Suleiman Adamu Tandaran Fatiskum, inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah, hakika muna jin dadin yadda kuke kawo mana shirin yau da gobe, shirin matasa, muna fatan Allah ya kara basira da hazakar aiki, amin, a tashi lafiya yau da gobe. To mun gode.
Ga kuma sakon Adamu Sabiu Wangara Gezawan Kano, shi kuma ya ce salam, a gaskiyar lamarin kowane yaro ka gani yana da baiwar da Allah ya masa, amma matsalar shine dattawan iyayen ma ba su san da baiwar ba.
To sai Umar Adamu ka tagum inda yake cewa hakika akwai hanyoyi da ya kamata mu bi domin baiwa ƴaƴan mu kwarin gwiwa yadda ya kamata.
Sai kuma sakon Lawal Sani Daura shi kuma yace tabbas hanyar kuwa ita ce a karfafa musu gwiwa tare da taya su san abinda suka maida hankali akan sa mutukar abin mai kyau ne.
To sai Yusuf Liman Sansani inda yace salamu yau da gobe barkamu da juma'a Allah ya saka muku da alkhairi da kuke fadakar da mu abin akan abubuwa daban-daban na rayuwa.
Sai kuma sakon Hamza Ahmed Tijjani shi kuma yace kullun ya kasance cikin tambayan ayyanka game da rayukansu hakan zai taimaka wajen gano komai.
To sai Kasamu Muhammad Yabo inda yake cewa yau da gobe hanyar ita ce ta ya su murna da abin da suka yi mai kyau da kuma nuna musu abu mai amfani a gare su. Nagode ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Umar baban yaya sabon gida. Eh gaskiya akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce ƴaƴanmu sun samu ci gaba ta bangaren mu.
To sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Musa na Challa Mahangi inda yake cewa yau da gobe ta hanyar janyo su a jiki hakan zai taimaka musu. To mun gode ku ci gaba da an samu da tambayoyin mu yanzu bari mu shakata kamun mu dawo ga abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu.
Sanda zuwa
wanda
dora
to haka ne engineer ya ba Grace light ta mun a shakata to bari mu shiga ba shakata daga baya
to
barka
tashi ko ba shi dama a shakata to amma dai mun gode da wannan damar.
To barka da shigowa cikin wannan fili namu Alhaji Grace. To yau kaman da yanda kika sani muka ce bari mu zo mu ji ta bakinki batun yaran nan da gashi kuma dan Najeriya gashi yana zama a sansanin ƴan gudun jira wanda abu ne mai muhimmanci wanda mun san ma cikin muka koma Najeriya ma akwai mutane da yawa da suke zama IDP camps din nan su ma suna da basira da hazaka amma kuma basu samu damar yin fice ba. To Grace me zaki ce mana akan wannan lamarin?
Eh to shi dai wannan yaro kamar yadda kika faɗa labarin shi ya dauki hankalin ba Amurkawa kaɗai ba amma ya dauki hankalin duniya baki daya domin dalilai da dama. Na farko dai za mu kira shi ɗaya daga cikin bakin haure za a ce tunda dai kasancewa iyayen shi sun shigo ne suna neman izinin zama a Najeriya ba su da izinin sun guje ma tashe-tashen hankali da ake a Najeriya suka shigo nan Amurka to suna sansanin nan da ake bayarwa na wucin gadi ga waɗanda suke neman mafaka a Amurka. To shi abin da ya sa labarin shi ya fice shine kamar yadda na faɗa wannan na farko. Na biyu kuma wannan wasan daren da aka daren dai wani abu ne da muka gada kaka da kakanni wasan da aka saba yi ne yara da tsofaffi a gida. Akwai ma wani bangare kin fito Houston ne daula akwai wani bangare a gefen birnin Houston din da inda ƴan Najeriya suke da zama da dama
haka
in an taso aiki inda sukan abinda suka gada sukan zo
haka ne
kan ai ta
wasa
a hadarin nan irin wanda ake ta katako anan da har wanda sukan zama to su inda a ce wannan daren mu ba mun dauke ta da muhimmanci kamar a kasace da suka tashi za ta iya zama gasar da har za a ci kofin duniya da shi ma
haka ne
mu da abinda muka dauka ba da muhimmanci ba sun fifita su suka yaya ta shi ana yin wannan wasan dara har a ci kofin duniya ma baki daya. So abinda yaro ne ya bashi dan sha'awa kenan ya zo shi ma ya fara da yake ba su da gata ba su da ya nuna sha'awan yana son ya wannan wasan ya dan fara to waɗanda suke cikin wannan koyon wannan wasa sukan samu wanda zai bayan an tashi makaranta a je ana ƙara koya musu dan su samu ƙwarewa. To shi iyayen shi ba su da wannan gatan sabili da haka suka ce ba su da ƙarfin da za a ji wanda za su ɗauki wanda zai rika koya mishi bayan aji sai wani ya ba da kan shi wani Bature ya ce shi zai rika koya mishi. To abin mamaki abin ka da abin da aka ce inda Allah ya nufe ka
zakarin
da Allah ya nufe shi da tara ana cikin shekara daya wannan yaron ya ta buge abokan ajin shi ana gasan ta cikin makaranta ya ci kofuna hudu ya samu dai lambobin yabo guda hudu kafin akai wannan na jihar da ya zo ya fice aka kuma nuna cewa makin da ya samu wanda yake da fitacce na duniya baki daya tsakanin su ratar su wacce yana da 2000 da kaza shi wanda yana da 1500 da kaza ya nuna cewa shi dan yaro a cikin shekara daya har yayi wannan fice to ya nuna cewa yau kamar in aka ba shi shekara biyu zai iya zama zakara a duniya
ba duniya gaba
to abin da ya zama da mamaki da muke so mu nanata wa mutane shine dai dai kamar yadda muka faɗa maragata ne na biyu wata kasa yake to amma wanda ya dauki hankalin duniya yanzu zan iya koma internet ma banda kyaututtuka har Bill Clinton ma ya gayyace shi CNN ne su manyan tashoshin Amurka ne sun gayyace su suka yi da niki da shi Bill Clinton ya gayyace shi zuwa ofishin shi ma suka gana da shi to wannan baturen da ya dauki nauyin koya mishi wasan nan sai ya ce to tana sansanin yan gudun
hijira
ma su neman mafaka dai zan ce ba yan gudun hijira ba
masu neman mafaka
a to sai suka ce to shi yanzu ya samu lambobin yabo biyar kenan ba ma shi da dakin kanshi da zai ma aje waɗannan lambobin yabo to shi wannan mutumin sai ya ce to bari ne ya nemi ya ce bari ya kafa gidauniya neman mishi tallafin 50,000 dan a samu musu dakin da za su zauna shi musamman yana cewa dan yaron ya samu dakin shi na kashin kanshi
saboda ya jira wannan kyautar abin nan
to
daula da ya samu
daga kwanaki barin gaya muke daga kwanaki biyar da suka wuce da aka fara wannan neman tallafi kawo yanzu an samu sama da 200,000
dala Amurka
a cikin kwana biyu da aka kafa wannan gidauniya aka samu 95 daga cikin 50,000 da ake nema to yanzu da maganar da muke yaran nan sun fita daga sansanan masu neman mafaka din nan wannan mutumin ya nemo musu dakin zama to ai kudin da aka tara mishi ma yanzu
ya isa gida
kuma ina kyautata zaton nan ba da dadewa ba zaki ji akwai wadanda za su dauki nauyin makarantar shi har bakin iya rayuwar shi
kware da gaske
to mutane suna ta ƙara karfafa cewa wannan yaron yana ana bukata a bashi goyen baya to abinda muke so mu nanata anan shine kamar yadda muke bayyanawa cewa akwai ƴaƴanmu da dama da suke sansanan ƴan gudun hijira na cikin gida a Najeriya yau ba sa makaranta waɗansu akwai ma wuraren da waɗansu sansanan da aka yi ta yaya ta rahotanni cewa ana ma yi musu yara da mata da ƙananan yara fyaɗe
kwarai da gaske
waɗansu waɗannan yaran waɗanda suka shiga masifofi da jarabobi da suka sami iyayensu waɗansunsu an tauye musu rayuwa kenan har abada
ba su ba shi gashi wannan yana sansani ƴan gudun hijira kuma sai ya samu damar fitowa aka ba shi dama
to abinda muke ƙara karfafawa shine wato yaro da duk inda yake in yaro aka lura yana da hazaka kamata ya masu hali baiwa ba wai ana nuna ko dan wane ko dan wane ba akwai su da dama a kasashe
akwai su da dama kwanaki ma akwai wani da naga an sa hoton shi ya zana ina jin yana ko zama jos ne ko haka aka yi ya zana in kin ga abin da ya amfani da shi pencil ne kadai ya amfani da shi ya zana wannan shahararren dan wasan nan Kevin Hart din nan in kin ga zanen yayi kyau haka kaman wasa yasa aka yi mutane da suka ga gani sai suka
dinga
aka yi ta yayyatawa a kafafun sada zumunta sai shi ma wasan ya gani shine yace a hada shi da shi to yanzu yana neman an ce ya siye shi ko dala Amurka nawa miliyan wasu makudan kudade
ne
to haka a Najeriya ma zaki ga yara da dama ko kan titi kiga akon su zaki ga sun zana sun gina gida da kwali wanda kin san alhazaka ce da hikima Allah ya ba su amma mutane kuma ba a goyen bayan su ba a ba su karfin gwiwa
to ina jin kalubala ga kinga muna da kungiyoyi masu zaman kansu a dama to galibi dai akwai ana kokari bismillahi ana kokari amma galibin waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu suna yi ne don abin da za su samu a cikin wannan lamarin
ina jin matsalan kenan
zama fitattu ga kasashe kasa da kasa ko kuma a dai san da zaman su amma nawa ne daga cikin su akwai waɗanda suke kula ko a batun ƴan gudun hijiran nan ma da muke magana na cikin gida akwai kungiyoyi masu zaman kansu da suka taso daga farkon hare-haren kungiyar Boko Haram din nan. Akwai lokutan ma da shi gwamnatin jihar Borno musamman yake kokawa da kan cewon kusan sai ka ce waɗannan suna ci da gumin 'yan gudun hijiran nan, suna kuɗaɗen da suke cewa suna kashewa don tallafawa 'yan gudun hijiran nan, idan aka kwatanta da ainihin abin da suke samu. Akwai alamar tambaya kwarai da gaske.
To abin nan bari mu shakata mu dawo mu ci gaba. Madalla da wannan waka kainuwa da shan Allah kwarai kuma Allah ya ga sakashi kenan.
Aka muna da wani shirin da kainuwa da shan Allah da muke gabatarwa a wannan tashan da muke zakulo waɗanda Allah ya yi mabasira suke da hazaka waɗanda dai talakawa ne na kin kari kawai Allah ya fifita su ta wajen wata baiwa da ya musu ta wani fanni suka
kwanaki ma kin ga wani aka dona shi zaki ganshi wani dan tsoho duk ba sunayen shugaban kasar da bai sani ba a duniya yana ta yawo a kafafen sada zumunta.
Kafin mu je wannan hutun rabin lokaci shakata wannan ina bayyana kudin da aka tara tallafa ma wannan yaro nace ya haura 200,000 haka ko yake kawo yanzu cikin kwanaki shida da aka kafa wannan gidauniya ta tallafa musu ainihin abin da ake nema 50,000 amma a yau an tara 208,590 kuma mutane 300,989 suka bada wannan gudunmuwa cikin kwana
shida. Amurka kenan. To yanzu samu babban bako wanda ya zo ziyara Amurka ya kawo wannan ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka, gashi bari ya gabatar da kaushi. Barka da shigowa mallan wa muka samu.
Barka kare. Jama'a masallama assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sheikh Abdullahi Jengere wanda nazo ziyara ne ta aiki a Najeriya. Don haka kuma na kawo ziyara a wannan gidan radio mai farin jini na murya Amurka da yake yana daya daga cikin masu sauraron wannan gidan radio.
To barka da shigowa. Barka da zuwa.
Barka kare.
To a matsayin ka na jami'i da kake aiki wajen abin nan hukumar immigration, to ka ji kamar wannan labarin su wannan yaron ka gani ya taso ne sun zo neman mafaka ne sun taso tun daga Najeriya suka shigo Amurka inda kuma Allah ya ba su sa'a suka samu mafaka yayi amfani kuma da basira gashi kuma irin in ficen da yayi a duniya. To wani shawara zaka ba iyaye akan yanda za su mara wa ƴaƴansu gwiwa tun suna ƙanana su dinga kula da irin basira da hikima da Allah yake ba ƴaƴansu domin su masu ga yaran nan sun yi fice a duniya?
Na'am. To ala hakika mun san da wannan dama ce shi wannan yaro ya samu. Kuma yaran mu na Najeriya yara ne masu kaifin basira da ainihin kwakwalwa sosai da za su samu irin wannan damar da tallafi, ala hakika za su yi fice nesa ba kusa. Don ba don a ce na yi son kai ba, sai in ce kusan babu yaro mai basira da ya kai kamar yaron Najeriya, illa kawai dama ce ba su samu ba.
haka ne akwai wani ina karanta wani bayani da waɗansu bayanan da waɗanda suka bada gudunmuwa ne suke rubutawa anan ɗaya daga cikin wanda ya bada gudunmuwa da yake ma sa ainihin gudunmuwa da ya bare ce ba zan iya bada gudunmuwa da yawa ba amma tunda nake ban taba samun wani abin da ya faranta min rai ya kuma tsima ni ba kamar karanta wannan labarin na Natani
haka ne kam
yace ina ma iyalin shi baki daya fata alheri kuma ina begen ganin abin da wannan yaro zai zama nan gaba
wannan gaskiya ne kam
haka
za ki ga abubuwa kwanaki akwai wata an tura ta makaranta ta yi karatu haka to baban ya tura ta Sudan ta yi makaranta ta karanta pharmacy sai ta je sai ta bacci jarabawa ba da ta je abin nan makaranta mai za ta koya sai ta koya kwalliya a ti ba abin da ta iya in ba kwalliya ba wanda aka tura yin pharmacy da ta dawo ni na san ta fada ba baban shawara na ce to tunda haka ne tana son wannan kwalliyan ka sa ta makarantar koyan kwalliya tunda abin da take so kenan ta je ta koya tunda yanzu ana yin shi a matsayin sana'a za ki ga ƴan mata za a yi biki za a yi party za a yi waye da kuɗi ai sai baban ya fara masifa ni me yasa na je ne degree me yasa ban koya kwalliya ba ni shi saboda ni ai ban da sha'awar kwalliya
kuma kwalliya ma ana degree a kwalliya
ana yi yanzu to matsalan da wasu iyaye suke samu kenan za ki ga da wata ta tashi ita maybe abin da take sha'awa dinki kawai take sha'awa ta zama fashion designer amma kuma
iyaye ko
saka ko abin da ko cake abin da wasu suna son su zama masu yin sana'an hannu amma sai iyaye su ce yau makaranta na da amfani za a iya sanar hada sana'a da makaranta za a iya yin gaba ɗaya kuma sai kiga an samu alfanun abin sosai
eh to kin ga abin da yake nan shine yanzu zamanin da kenan ake magana yanzu da fata iyayenmu mutane a cikin gida za su fahimci cewa a zamanin da ni na san lokacin da wani bangaren Najeriya su sukan tsara ne wannan in aka tashi wannan ana so ya wani ya koyi aikin likita wani yana koyi aikin injiniya wani ya koyi aikin lawyer wani ya koyi haka dai za su tsara baba zai tsara kowa a gidan shi yana so a samu haka kuma haka ake yi to amma zamani ya kai mu yanzu misali ba wai muna karfafa yara kan su yi makaranta ba amma dubi Bill Gates dubi shi za mai Facebook din nan kikirga manya-manyan waɗanda suka zaba hamshakun masu kuɗi na Amurka nan da ake ji da su a ƙasashen duniya sun fara makaranta suka ga suna da wata baiwa da Allah ya ba su suka kauce suka ci gaba shi Steve Jobs da ya mutu na Apple suka koma suka bi wannan ainihin basira da suka ga Allah ya ba su kuma yau ina suke Allah ya fifita su ƙwarai da gaske to abin da muke faɗa shine kamar yadda muka ce ba wai muna ƙarfafa kai yara su yi makaranta ba amma iyaye su kula da menene ƴaƴan su suke sha'awa su karfafa musu gwiwa su bi wannan inda baiwan da Allah ya ba su kamar yadda muka faɗa kin ga wannan dare da ake magana dare yanzu wasa ne na ƙasa da na
kamar yadda ake lido ne ai da wannan lido din da ake yi to ai shi ma duk za a iya yi
yanzu komi ya zama sana'a misali ƙwallon kafa yanzu har ma ƙwallon kafa ne da aka ga ana ci yanzu ba kowa ma so yake ga dan shi ya zama dan wasan ƙwallon kafa ba sosai to amma da inda a ce yaro a ce ka aike shi wasa aike shi aje a ga yana yawan kwallon kafa ai za a ci ka cika son wasan banza
haka ne da kuma za ki ga ma sana'o'i akwai wata kwanaki da muka hira da ita abin nan ba abin da take so ita sai kawash anti mace ce kuma tana da babban kawash ta bude kuma ita ma tana wanke mota to kin gani wannan ita ta tashi tana sha'awa kuma tana yin shi a matsayin sana'a sai ki ga wata sana'a an ce
kana kuma wato banda tsinin fashin ki ba Malama Grace wato game da basirar yaran mu hususan na Najeriya nake son in karfafi wannan zancen idan kika kula wannan gwamnati da ake ciki tana kokarin karfafa noma to a Kano akwai injina da ake zo da su daga kasar Sin kasar China wadda take ware dutse daga cikin shinkafa to abin da ke tabbatar miki yanzu akwai yaran mu a Kano wanda sun kirkiro wannan injin din na gida kuma ya ware dutse da shinkafa kamar abin nan
kuma su suka kirkiro
injin din
kiyaye yake to ga lokaci yayi halin shi ma a madadin bakon da muka samu da engineer mu Daniel Brown da wanda ya bada umurni da Alheri Grace Abdu Hadiza Kerry ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu a yi hutun karshen mako lafiya